الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت خلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لساكي سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرمى أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي من ديميتروس Islamic Center a nan garin Maiduguri jihar Borno. Yau muna yammacin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda kuma yayi daidai da har wala yau 15 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala imana tawfiki ilatar da mu isa albarka cikin abubuwan da za mu karanta ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani muka fahimta na gaskiya ya nuna mana gaskiya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 86 a cikin wannan sura, suratul Yunus. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 87 bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa. Kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da aka yi don zai wahala a ce duk tambaya da aka yi za mu amsa. Wannan yake yana tambaya mai azumi bayan sallar asuba sai ya yi amai kuma ya koma shin menene matsayin azuminsa. Amai, idan mutum ya yi amai ba shi ne ya jawo ba azuminsa lafiya, yana zaune amai ya rinjaye ka ya zo ta wannan bai taba azuminka ba sai dai ka wanke bakinka ka ci gaba da azuminka, wannan ba matsala. In ya zo har baki tukuna sai kuma ya koma, nan ma za a duba. In kai ne ka jawo ya koma, nan ma za ka ramu. To amma yarin jayake ni ya koma ba da zabi, kana kokarin ka tofar sai ya koma. To ana wasu malamai suka ce za ka biya, wasu malamai suka ce ba za ka biya ba. To inda sun samu ni ka biya saboda ka fita daga cikin samanin malamai, in ma kuma ka biya ba tunda ba kai ne ka jawo ba da sauki insha Allah. Wannan ina ji ina so a fadakar ne abubuwa biyu ya magana da duka kamar fadakarwa ce. Ta farko kamar yin yana magana kan salon tafsiri, duk da ban fahimci magana tashi sosai ba amma abin da na yi ƙoƙari in fahimta yana so ne in za a yi wa'azi a buga misalai da yawa, sanda kuma ya ce yake cewa a dinga zafafawa jifa-jifa. To wai in ba haka mutane ba su fahimta ba, in ana karanta ayoyi ana fassarawa ana ta tafiya, ana karanta ayoyi ana fassarawa ana tafiya, mutane ba za su shiga taitaye musu ba, ba su fahimta ba. To ya danganta wannan fahimtar ka ce. To kuma ba akan fahimtar ka malamai za su dawo ba, akan menene daidai. Wata matsalar an gina mutane akan wani yanayi na wa'azi ne, musamman a ƙasarmu Najeriya. Duk mai wa'azi ya zo in ba wannan yanayin yi biyu ba sai mabiya masu saurare suna gani kamar ba kai wa'azi ba, don su riga suka san sabo aka ce mai sabo turken wawa, kamar da kanuru suke cewa garorin siru, abinda mutum ya saba da shi in ka gawo masa aka san haka sai baya jin dadinsa. An saba ana wa'azi ana daga murya ana kawo abubuwa na dariya a kawo abubuwa na dariya cikin nishadi har a gama wa'azi. To mutanenmu sun fi gamsuwa sun fi gane wannan wa'azin, to amma kuma sai mu duba wa'azi shi shakatawa ce shakatawa ne koko ka nutsu ka ji me Allah ya ce abun ya maka tasiri kai tadabburin abin da ake fada maka kuma ka sa shi aiki shakatawa ce to ya zaga azin domin ya jawo hankalin jama'a sai yana cikin karatu ba munasaba mutane cikin nishaji an bayyana akwai lokacin da muka je aiki hajji a Saudiya to malaman Saudiya suna bin masallaci inda alhazai suke da yawa su yi wa'azi a sannan kuma wanda yana jin yaren alhazan ya masa fassara in Najeriya ne ko Niger ko Cameroon ko Togo ko Mali to sai dai daga cikin malamai sai ya lura da cewa yace duk inda suka je inna akwai in Najeriya suna wa'azi a masallacin sai ka ji mutane bacci suke yi sai ta mini ce me yasa nace su ba su saba da irin wannan wa'azin naku ba a ji aya a fassara kawai a tafi babu abin da yake sa su nishadi yace wannan shine yace shi kira yace ya gane karo na gaba da ya zo ya fara wa'azi in yayi wa'azi ɗan kadan sai kalli ce wani kai matanka nawa ne sai tambaye ce matanka nawa ne kai kuma ba sai ka duk ana dariya ana abunan an fahimta so an riga an saba wa mutane wani iri salo na musamman na wa'azi an ba shi din kai ba ba kai wa'azi ba sai ce mu ba gane wa'azin nashi ba mu gane wa'azin shi to wani sa'ali yana da kyau hakan amma kuma kare zaman shi ne asali ka je gurin wa'azi don ka yi dariya ka je gurin wa'azi don ku rika kabbara kawai an kama sunan mutum makabbara wani sa'ali ana addu'a makabbara ake yi na sha jin wannan addu'a ake ba in ana addu'a me ya kamata ce amin amma makabbara ake a kama sunan mutum a yi ta kabbara kabbara wanda yake kabbara in ka ga abun kaji abun al'ajabi za ka yi kabbara don abun ya maka tasiri galibi kabbara wanda mutum zai don ya tasirin tudu wani abu ba daga muri a ciki domin bai ka san mazan da za ka yi kabbaran ba ana ta magana su kafin Allahu Akbar don abun ya ratsa jikinka amma kabbara wanda ake da niyya dan zuga malami duk wanda baya kan tsari don abu ya zama an saba ana yi ba zai zama hujja ba to shi ya sa mai wannan ke cewa dole misali su dole su an yi zafi dole an kawo misalai da yawa zafi za a yi inda ya dace al-asali rashin zafi udu ila sabili rabbika bil hikmati والموعظه الحسنه رش اصلي رشن زاكي اي شي مي واعظي لكيتا يكو باكا اذا كاجي غورين لكيتا كتي باكا دا لافيا كانا زوا كو زي تي ما اي ماكو اوبريشن دي لكيتن دا كانا زو كتي كاينا يانا تيو كاي وانا سي اي ماكو اوبريشن ان كاجي كاي ina jin zazzabi kai ya kamata ai maka operation kafa na na ciwo kai za ai maka operation za a ji wurinsa farkon mataki ma wani sa'ilin likita ba zai baka magani ba ita yi maka tambayoyi mai kake ci yayin da kwanciyarka sai shi ka daina cin kaza ka daina kaza ko magani ba zai baka ba daga ba fara baka kwayoyi daga nan kuma ya gama yi maka allura mataki ake to asali rashin zafi shine asali don manufar shiryarwa ce idan mutum zai gaba cikin ruwan sanyi shi ke na ka fada masa ya karba in aka bukaci zafin sannan ne a yi zafin kuma a bari a wuce an fahimta misalai kuma yana da kyau ana karanta ayoyin alkur'ani a yi rabtun a hada abinda Allah ya fada da waki da rayuwar da mutane suke domin su gyara amma kuma wannan kar ya wuce iyaka sai kuma fadakarwarsa ta biyu yana cewa yanzu ya lura babu girmama juna tsakanin wato yara ƙanana da manya, babu sallama da sauransu. Wannan abu ne da ake fuskanta yanzu, matsala ce daga cikin matsalolin tarbiyya na zamantakewa. Da akwai girmama tsakanin yara ƙanana da manya, ƙarami ya ga babba yana girmama shi, yana ba shi guri, kamar da shi wanda yake cewa yara za su haɗu da manya kamar za su yi karo da juna. Ƙananan yara ƙananan ba za su ba manya dama hanya ba, ba su buɗe musu hanya. Haka ne, da can ba haka ba ne. Da yaro a unguwa ya ga wani ya taho yana ɗauke da leda ko jakka, sai gudu ya je karɓi ledan nan, ko ba babansa ba, duk wani babba a unguwa. Zai wahala ka shigo kana babba da leda a hannunka ko jakka, yara suna zaune ba zai yi ba, za su gudu su karɓa su kai gida. Yara su za su fara gaida manya, kuna haɗuwa su ina wuni ina kwana. Kuma haka hadisi ya karanta, wa yusallimu saghiru ala al-kabir, ƙarami da babba idan suka haɗu ƙaramin shi zai fara yin sallama, shi zai fara ce ina kwana ima gaisuwa ce. In yaro ƙarami ko yaro a kowa yana abin da yake ba daidai ba, kowa zai iya yi masa faɗa kuma zai bari, zai saurare shi. Da can ba mutane da yawa, unguwa ya kowa ya san kowa, al'adu iri ɗaya ne, addini iri ɗaya. To amma abubuwa da yawa sun wakana ne, mutane sun taru, wani makokinka ne amma ka san shi, yana unguwar ya shekara biyu uku baka san shi, wani bai a unguwa mutane da yawa ba san wanda suke unguwar ba, kuma al'adu sun canja, sanda kuma abubuwa na zamani su ma sun yi tasiri, waya da social media da fina-finai, abubuwa iri-iri sun shigo. Sannan kuma ƙari akan wannan, sakaci na iyaye wajen tarbiyya, sakaci a makarantu na tarbiyya, da makarantu akwai tarbiyya akwai discipline, amma babu yanzu, babu musamman private schools, kudi ake dubawa, ɗalibi ya fi malam kima, don shi yana biyan school fees, yana biyan school fees yana kawo kuɗi, kai ko baka ake yanzu a kore ka kuma za ka wani malami. To iyayen kansu akwai sakaci, ba kula da tarbiyya kamar da, ba tsawatawa yara, kuma mutum shi kadai ba zai iya bai wa ɗansa tarbiyya ba, kai ne asali, iyaye su ne asali, amma dole sai mutane unguwa sun taimaka, an yi ta'awun, taimakekeniya, domin ba koyaushe ne kana tare da yaronka ba, misali yana waje kai kana gida zai abin da ke ba daidai ba, kai baka san shi ba, amma makocinka ya gan shi sai ya gyara masa, wannan ma haka wancan ma haka, sai abuwa su gyaru. Amma yanzu an ma kai matsayin da in kai ƙarfin hali ka ga ɗan wani ko ɗan makocinka yana abin da ke ba daidai ba, ka yi masa magana sai ya je faɗa mahaifinsa, malama ne ga abin da yi mu, sai zo same ka ce na ruwanka da ɗana, ka bar hanyar ɗana, ba ruwanka da ɗana. Saboda haka kowa yana tsoron yawa yaron wani magana. Yanzu da matasa a unguwa suna shakkan manya, yanzu manyan ne suna shakkan yi yara matasa, yanzu ana da kasan su kana tsoro, tsoron su kake yanzu, kar ma ka yi masa magana ya zage ka. Saboda haka in kuka haɗu kai za ka ba shi hanya, shi ba zai ba ka hanya ba, ya zo ma ya buge ka ya wuce ba ruwan shi. Saboda haka akwai bukata iyaye su dawo da maganar tarbiyya don maslahar yaran ne, duk yaran da suka taso ba tarbiyya ba san girman na gaba da su ba, rayuwarsu ba za ta yi kyau ba. Kuma musulunci a a gurare da dama ya gabatar da babba wal ya umma kuma akbaru kuma a talimanci yaro mai shekara 25 ma da shi alqur'ani ya san fiqh sai kuma mai shekara 40 ma da shi alqur'ani ya san fiqh wani za a gabatar mai 40 saboda shekarunsa an zo gaban manzon Allah za a yi magana hadisin muhayya fawaisa da muhayisa yace kabbir kabbir karamin ya fara magana ce dan kai ka bari babba ya faɗa yadda cewa shi babban bai halarci ki kadiyya da aka samu a Khaibar ba karamin ne shi ya halarci amma ce ka bari babban ya magana tukunna in kana da magana kai karami kai magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga babalki ya amfani da aswaki ga mutane biyu a gabansa sai ya ba mafarki mafarki annabawa kuma gaskiya duk da society suka zamanto ba wani bambanci tsakanin babba da karami ba seniority to an shiga matsala yau mun kai matsayin da yanzu a kowane bangare ba a san babba da karami a bangaren kasuwanci da hatta a kasuwanci akwai manyan 'yan kasuwa wanda ana sauraro su ana cin maganarsu a bangaren siyasa akwai manya a gari ƙananan 'yan siyasa in wancan suka yi magana suna saurara musu a bangaren malamta akwai manyan malamai idan suka yi magana ƙananan ɗalibai suna sauraron maganarsu amma yau fa a bangaren malamta babu wani yau mutum zai yi dan karatunsa ya fito da social media ya kafa social media nashi da Facebook nashi duk duniya ba malami sai shi haka mutum zai samu 'yan kudinsa 'yan kofinsa ya zo sai kuma akwai fadakarwa da wani ɗan uwa ya kira ni a waya faɗa min magana ya ce a wasu ƙauyuka akwai waɗanda suke sayarwa mutane nonon jaki nonon jaki makiyaya suna da shanu kuma suna da jaki suna dora kaya a kai sai su tafi nonon ne wasu ba su sani ba to wanda bai sani ba yana da uzuri wanda ya sani to ba daidai ba ne don an haramta mana cin naman jaki na gida alhimarul ahli wanzu Allah ya haramta sai dai za ka amfani da shi ka dora kayanka da sauransu amma ba zai yi kayanka ka ci jaki ba jakin gida haka nan nono ba za ka sha ba don an haramta naman da abin da aka haramta namansa kuma da abin da yake sauran abubuwa da ke tare da shi ba za a ci ba saboda haka 'yan uwa idan sun ji wannan bayanin to muna kiransu kada ba su sayar kada su sayar wanda ya sani nonon jaki ne kada ya saya abubuwan da Allah ya halatta mana suna da yawa ba su da iyaka abubuwan da Allah ya halatta su suka fi yawa a komai wanda aka haramta su ne kaɗan a komai wannan yana daga cikin sauƙin shari'a amma saboda sharrin shaɗan sai ya sa ka bar halal da yawa nan ka bar su ka zo kana aikata haram wanda ke shi ne kaɗan din to Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
نعم الله تعالى كتب وأوحينا إلى موسى وأخيه مكي وموسى لم أوسى وهي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا kutana zar wa mutananku a masar gidaje waj'alu buyutakum qibla kuma ku sanya gidajen na ku zama to qibla wurin sallah wa aqimu ssalah kuma wa mu'mini al-bishr Allah ta'ala ayyuna sun gabata ya ba mu irin yadda Fir'auna da jama'ata su ga gangare ba su yadda da kiran da ko da wadda Annabi Musa alaihi salam ya yi musu ba, kuma wasu kadan daga cikin mutanen Fir'auna suka musulunta suka imani da Annabi Musa alaihi salam. To shine Annabi Musa alaihi salam ya baiwa waɗanda suka yi imani shawara, inda har sun yi imani da gaske kuma sun miƙa wuya da gaske su yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Su kuma suka ce mun yi tawakkali ga Allah, suka yi addu'a Allah ya kare musu addinin su kuma Allah ya kare su daga sharrin Fir'auna da mutanensa. To shine sai Annabi Allah ta'ala yake umurtar Annabi Musa alaihi salam su yi wa mutanensa tanadi na gida, su shirya musu gida. Wa auhayna ila Musa, muka yi wa Annabi Musa wa akhihi da dan uwansa Haruna wahyi su yi mai an tabawwa'a ku yi tanadin gida li kaumi, kuma ga mutanenku bi Misra, garin Masar, buyuta gidaje. To buyuta na malamai sun tattauna, wasu suka ce buyuta gidaje wanda za a zauna a ciki, amma kuma waj'alu buyutakum qibla, ku baida kumaida gidajen su zama to wurin sallah. Ana fahimta? To anan malamai suka ce abin da ya sa aka ce su yi tanadin gidaje kuma su maida gidajen wurin sallah, saboda in za su yi sallah wato a sarari su taru su yi sallah, Fir'auna ba zai kyale su ba. Saboda haka sai zama ta larura su yi gidaje su rika yin sallah a gidajen nasu. Wasu malamai sun fassara buyutin a nan ma'ana masallatai, ku yi masallatai kuma ku yi sallah a cikin masallacin. Abin da ya sa Allah ta'ala ya ce da shi bisa ga wannan fassara su yi masallaci, saboda masallatansu Fir'auna ya rusa, saboda haka su sake gina masallaci. Alayi har abin nufi a nan shi ne su dai su yi sallah nan. Waj'alu buyutakum qibla, kuma yadda gidajenku su zamanto a wurin sallah. Imam Ibn Ashur yana da ra'ayi daban, shi yana ganin cewa a nan ba wai ana nufi a nan su bunu Isra'ila ba su da gidaje ne ba, suna da gidaje, amma kuma bayan abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da Fir'auna akwai alamar cewa zamansu a Misra ba zai yi ba, za su bar garin. Saboda haka sai su koma bayan gari su yi gidaje wanda ke temporary, gidaje na tenti gefen gari, kuma su rika yin sallah a ciki kafin su bar garin gaba daya. Wannan ita ce fahimtarsa. Duk da tattaunawar ra'ayi da malamai suka kawo masu kama da juna ne, duk da abin da suke tabbatarwa shi ne su samu wurin da za su yi sallah. In ma masallatin ne za a yi, ko gidajensu ne wanda suke zama a ciki su rika yin sallah a ciki, to duk da abin da ake so a nan shi ne maganar sallah ake. Kuma wannan yana nuna mana wato muhimmancin sallah. Muhimmancin sallah domin a halin da ake cikin wato tsanani, a halin da ake cikin tsanani to akwai bukatar a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata a yi shi ne a yin sallah. Kuma malamai sun yi la'akari da wannan, suka ce za a yi fahimtar cewa mutum in yana da uzuri ba zai iya zuwa masallaci, in yana da uzuri an ɗauke masa zuwa masallaci ya yi sallah a gidansa in yana da uzuri. Wannan bisa ga ra'ayin malamai da suna ganin cewa sallah a cikin jami'i wajibi ne, to amma akwai uzuri na rashin lafiya ko tsoron wani sharri zai same ka ko dai makamancin haka, wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi, za ka iya yin sallah a gida ba sai ka je a masallaci ba. Sai Allah ta'ala yake cewa wa aqimus salat, ku tsaye da sallah. bayan fasarsa waje alubu yi wuta kwamfibla ku mai da gidajenku wurin sallah shi wannan ma ya ishi a fahimci cewa akwai umarnin cewa su yi sallah amma Allah ta'ala ya ware cewa wa aqimus salata ku tsaye da sallah nuna saboda nuna mana muhimmancin sallah musamman a yanayin da ana tsoron magiya ana cikin fargaba yin sallah za ta sa mutum da yin sallah zai sa mutum nutsuwa kuma sanadi ne da mutum zai yi tawassuli da wannan sallah ya roki Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazabahu amrun faza'a ila sallah manzo Allah wani abu ya dame shi sai ya kama sallah to shi yasa Allah ta'ala yake tawasta'inu bis-sabr was-salah ku nemi taimako akan matsalolinku da bukatunku da yin hakuri da kuma yin sallah domin in kana sallah yanzu kana samu sila ne da Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya gaban Allah ne wal musalli yunaji rabbahu kana ganawa da ubangijinka kuma idan mutum ya yi sujada aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya bi zamanto mafi kusa da Allah shi ne a lokacin da ya ajiye goshinsa gaba mafi tsada fuskarsa a ƙasa saboda Allah to ya fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala ta sha sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin sujada ai addu'a fashtahidu fi du'a ba ma cewa yaje ai addu'a ba fashtahidu ku dage ku yi ta yin addu'a cikin sujada fa qaminu an yustajaba lahu domin tabbas ko ya dace Allah ta'ala ya amsa muku to amma sallah za ta yi tasiri a lokacin da mutum yana cikin damuwa ko yana cikin matsala ga wanda yake dama mu'mini ne yana kiyaye sallah ya san kimar sallah sallah tana masa tasiri amma mutumin da yake dama shi bai ma sallar ba baya kiyaye dokokin sallar sallar nan yana yin ta bisa ga al'ada kaga wannan zai yi wahala a lokacin kunci ko tsanani ko masifa ya yi sallah sallah ta yi masa tasiri ana fahimta ana maganar mu'minai waɗanda sun san sallah suna kiyaye dokokin sallah sallah tana yi musu tasiri to idan suka shiga cikin damuwa to a wannan yanayi idan suka koma ga Allah suna sallah sai ka ga sun ji sun za su ji tasirin sallah damuwar za ta kawo bisa ga fassarar Imam Ibn Ashur fadin Allah wa aqimus salah shi yake cewa Allah ya umarce su su koma bayan gari su yi tanti mana su yi shirin barin garin to duk sanda mutum yana shirin barin gari ko yana shirin tafiya yana cikin shagala ko ba haka ba saboda haka akwai yiwuwar ba zai kiyaye sallah ba to shi yasa Allah ya ce wa aqimus salah ku tsaye da sallah bisa ga fahimtar Imam Ibn Ashur ala ayi hal duka ne ana nuna mana mai muhimmancin sallah da kula da sallah a duk yanayin da kake ciki kada kai wasa da mai sallah ana fahimta ya sa idan uwa idan kun duba yanzu azumin da muke ciki yanzu an baka da lafiya shari'a me tace maka eh ka zaka aje azumi ka ci ka sha azumi ya wuce me zaka biya aikin haji an baka da lafiya bai zama to me wajibi a kanka ba duk wata ibada in baka da lafiya zaka bari sai ka san da ka samu lafiya zaka yi wannan ibada amma kuma sallah ba ko kana kwance manzo Allah yake wa Imran ibn Husayn kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune in ba za ka iya ba a kwance ta yadda wasu malamai suka ce za ka yi ima'i ko da idonka wasu malamai suka ce in ka rufe idonka ma na kai ruku'i in ka bude ido ka dago daga ruku'i ka sake rufe ido ka yi sujada ka bude idonka ka dago daga sujada ko a kwance inda sharadin shi ne in akwai hankalinka a jikinka ka san halin da kake ciki kana da fahimta kana cikin hayyacinka to baka yi sallah a wannan yanayin da zaka iya abinda zaka iya din baka yi ba har ka bari lokacin sallah ya wuce kuma an fada maka kai mai laifi ka duba mara lafiya ba ba zai iya ya tsaya ba ba zai iya ya zauna ba a kwance yake amma duk da haka yana sani da lokacin sallah yayi kuma an fada masa yana da damar da ko da ido da ima'i ko da ido ba zai iya ba amma zai riga kabbara yayi kabbara yana niyyar ruku'i in ji sami Allahu liman hamidu yana nufin ya dago da ko duk yana kwance a hakan ma idan bai yi ba ya bari lokacin sallah ya wuce aka ce mai laifi ne shi mai laifi to ina ga mutumin da yake yana zaune a majalisa yana hira ko yana zaune a shago ko yana zaune a office ko yana meeting ko yana wani taron siyasa tukuna lokacin sallah ya bari ya wuce gaba daya hatta laruri sai bayan magharba tukuna zai azhar da al'asr sai rana ta fito tukuna zai asubahi uzurin shine harkar duniya neman duniya ta wannan ya zai da kansa gobe kiyawa to al'amarin sallah na da girma to shasa ana an kifara banu isra'ila an tabawa a kifara annabi musa alayhi salam ya tanada wa mutanensa ya tanadar wa mutanensa gidaje kuma su sanya gidajen su zama ta gurin sallah sai kuma aka sake nanata musu wa aqimus salata ku tsayi da sallah ku yi ta daidai da sharira akan lokaci sai Allah ta'ala yake cewa وبشر المؤمنين كيوا مؤمني البشر ما نبشر المؤمنين بالنصر في هذه الدنيا وبالفوز بالجنه في الدار الاخره كيوا مؤمني البشر cewa za su samu nasara a ran duniya ana Allah ta'ala yana umurtar annabi Musa alaihi salam ya fada wa banu isra'ila duk da irin matsaloli da suke ciki yanzu irin yadda fir'auna yake takura musu wannan wani abu ne na dan lokaci wannan zai zo ya wuce Allah zai ba su nasara a nan duniya kuma gobe kiyama za su rabauta da gidan aljanna anan malamai suke kawo a fuskar balaga wa auhayna ila musa wa akhi an tabawwa umurni aka yi wa mutane guda biyu annabi musa da annabi haruna sai aka zo aka ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah mai kuma ce wa aqima aka ce wa aqimu sai kuma ku za ka ce wa bashiril mu'minin ba ce wa bashira ba ana fahimta to suka ce Allah ta'ala ya ce an tabawwa ku tanadarwa ku biyu ku tanadarwa mutanen gidaje kai da dan uwanka Haruna saboda dukkanin su shugabanni ne suna sa mutane aiki kuma ana yi musu biyayya ana fahimta wannan tanada ta ai tanadin gida akwai buƙatar gudunmawa wasu su biyu duka su jagoranci al'ummarsu wajen tsara gidaje da samar da gidaje to shasa aka fuskantar da zance zuwa ga dukkanin su guda biyu da aka zo maganar sallah sallah ba ta takaita akan annabi Musa da annabi Harun ba kowa dole sai yayi sallah to shine sai Allah ya ce wa aqimus sala ku tsaye da sallah gaba ki dai annabi Musa da Haruna da sauran mabiyansu sai aka zo maganar bishara sai aka takaita maganar akan annabi Musa alaihi salam to shine jagora in yayi bishara ya shi kadai ma ya wadatar ba sai an sa annabi Haruna a ciki ba wa bashiril mu'minin kai wa mu'minai albishir to Allah subhanahu wa ta'ala duk albishir da aka yi wa mu'mini Allah ya samu daga ciki samun nasara a nan duniya da kuma rabauta da gidan aljanna gobe kiyama na'am
wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
نعم. الله تعالى سوى وقال موسى annabi Musa kuma yace rabbana ya ubangiji innaka ataita fir'auna wa mala'ahu kaina ka bai wa fir'auna da jama'arsa zinatan kayan ado wa amwalan da dukiyoyi masu yawa fil hayati dunya a wannan rayuwar duniya rabbana ya ubangiji li yudhillu 'an sabilik domin su fadar da mutane daga tafarkinka rabbana ya ubangiji itmis 'ala amwalihim ka shafi dukiyoyinsu washdud ala qulubihim ka sa zukatansu su kekeshe fala yu'minu ba za su imani ba hatta yarau al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi wannan addu'o'i ne masu girma masu zafi kuma yinin ya kama akwai dalilin da yasa annabi Musa yayi wannan addu'a to bayan Allah ta'ala ya umarci annabi Musa da annabi Harun su yi wa mutanensu tanadi na gidaje domin zaman garin akwai matsala akwai yiwuwar za su bar garin su fara tanadi daga nan kuma sai annabi Musa alaihi salam ya addu'a rabbana ya ubangijin mu ya bude wannan addu'a da rabbana domin ya tabbatar da ubudiyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin nuna kaskanci rabbana ar-rabbu shine mahalicci mai bada arziki mai bada lafiya mai kula da ni ya ubangiji na wanda ya halicce ni wanda yake kula da ni wanda rayuwa ta tana hannunsa mutuwa tana hannunsa komai na wannan hannunsa to wannan akwai alamar kaskantar da kai tana tabbatar da kai bawan Allah ne kuma Allah shine mahalicci in ka duba addu'o'in annabawa da addu'o'in mu'mini a cikin Al-Qur'ani duk suna farawa da me rabbana 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 Allah yana son ka tabbatar da cewa shi ne mahalicci kuma ka tabbatar da cewa kai bawa to wannan wato ladabi ne na addu'a addu'a na da ladabi da yawa duk sanda kana kaskara kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wata'ala wannan sanadi ne na samun biyan bukata to annabi Musa alaihi salam ya fara da wannan rabbana ya ubangiji mu innaka ataita fir'auna kai ne ka bai wa fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa manyan manyan gari masu fada aji a gari wadanda suke tare da fir'auna ka ba su zinatan kayan ado ababen na ado da yawa zinari da azurfa da ababe iri-iri kayan ado iri-iri waɗanda suke birke mutane kayan ado na ban sha'awa wa amwalin da dukiyoyi a nan malamai suka ce wa amwalin kathira dukiyoyi masu yawa fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala wannan duniyar yana baiwa wanda ya so wanda yana so da wanda baya so inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wanda Allah yana san shi ma yana bashi dukiya wanda Allah baya san shi ma yana bashi dukiya inda Allah ta'ala baya bada dukiya sai ga wanda yake so sai ga wanda sai ga salihi ai kafiri ko ruwan sha ba zai samu a nan duniya ba kamar da ya tabbata hadisi inda kimar duniya inda kimar duniya ta kai fiffikin kuda da kafiri bai samu ruwan da zai sha ba a janaha bauna na fiffikin sauro janaha bauna da kafiri bai samu ruwan da zai sha ko na lokaci ne ba mana wannan hadisin kimar duniya duk duniyar da muke ganin ta idan aka kwatanta da lahira kimar ta bata kai fifikin sauro ba a wurin Allah fifiki guda ɗaya na sauro sauro ma ba wai dukkanin fukafukansa guda biyu ba fifiki guda ɗaya na sauro idan aka kwatanta duniya da lahira kimar duniya a lahira aka kwatanta lahira bata kai fifikin kamar fifikin sauro to me yasa mutane suke wahala kan wannan duniyar an fahimta saboda duniyar ba komai bace to shi yasa Allah ta'ala ya bai wa Fir'auna kayan ado iri-iri wa amwalan dukiyoyi ba mal ba amwalan nau'i daban-daban na dabbobi ne na zinari na gonaki shi akwai duwatsu waɗanda suna cike da zinari da azurfa kusa da su suna fasa duwatsu suna ɗaukar zinari to shi yasa malami suke cewa in ka je misira misali yanzu in suna tone-tone kullum suna fito da abubuwa iri-iri a ta waɗanda aka samu da can zamanin su Fir'auna abubuwa na ado iri-iri wanda sun kera haka nan ka ga gidan tarihinsu a misira za ka abubuwa da aka samu da can zamanin su Fir'auna Fir'auna ya yi lakabi ne na duk wanda ke mallaki misira an fahimta to akwai fara'ina da yawa to irin yadda Allah ta'ala ya fasu wayewa da dukiyoyi a wancan lokaci to shi ne annabi Musa yake cewa ya Allah kai ne ka ba su kayan ado iri-iri kuma ka ba su dukiyoyi masu yawa fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya to amma maimakon su gode wa Allah subhanahu wata'ala su san Allah su yi imani da Allah su sarrafa dukiyar da Allah ta'ala ya ba su da hanyar da ta dace sai abu ya zama to akasi sai ce rabbana ya ubangijinmu ya sake nanatawa li yudhillu an sabilika domin su batar da mutane daga tafarkinka allama anan malamai suka ce la musayruti wal aqiba karshe abin da zai faru shine za su batar da mutane ne da wannan dukiya Allah ba ya ba su dukiya ne da kayan ado domin su bar da mutane ba a'a nan wata hikima su Allah ta'ala ya ba su dukiya da kayan ado amma su ba za su yi amfani da wannan dukiya da kayan adon nan ta hanyar da ta dace ba karshe abin da zai faru shine me za su batar da mutane wal taqatahu an fir'auna yakuna lahum aduwan wa hazana la musayrura wal aqiba an fahimta to wannan yana nuna mana cewa wato hatsarin dukiya a hannun maƙiyan Allah a dukiya silahun ruhar daini makami ne mai kaifi guda biyu ko ba gaba makami ne mai kaifi guda biyu an ka baiwa mu'mini mai tsoron Allah bawa Allah sali in ka gama masa miliyoyi me za a yi da dukiyar nan alkhairi za a yi za a gina masallaci za a gina islamiyya a taimaka wa marayu a taimaka wa miskinai a yi aikin alkhairi amma kuma idan aka tara miliyoyi aka baiwa azzalimai maƙiyan Allah da maƙiyan manzon Allah kafirai me za su yi amfani da wannan dukiya su hana yaduwar addinin Allah su hana karantar da alkur'ani su hana mu'minai sakat to hatsarin dukiya a hannun maƙiyan Allah subhanahu wata'ala kuma kamar yadda mu'mini suna amfani da dukiya wajen ci da addini gaba haka nan maƙiyan Allah suna amfani da dukiya wajen kawar da mutane daga addinin Allah subhanahu wata'ala to shine hatsarin wannan da annabi Musa alaihi salam yake faɗin wannan ka ba su dukiya amma kuma sai dukiyar ta zama ta fitina ya asa ba su amfani da dukiyar ta hanyar da ta dace suna amfani da dukiyar wajen kawar da mutane daga hanyar Allah subhanahu saboda haka rabbana ya ubangiji yana sake nana da rabbana saboda turki saboda ya tabbatar da cewa shi ne bawan Allah banda Allah babu abin da zai yi rabbana ya ubangiji itmis ala amwali ya Allah ka shafi dukiyarsu akamsu shine mahwul athari wat taghyir abin ya zama to yana nan amma ba ya da an canja shi an fahimta wasu malamai suka ce tasmit ala amwalihim ka halaka dukiyoyinsu wasu malamai suka ce ka shafe dukiyoyinsu dukiyoyin suna nan amma Allah zai canja musu fasali ta yadda dukiyar ba za ta yi amfani ba an fahimta kamar zinariya ce goli Allah ya canja fasalin gashi ana ga zatin dukiyar amma dukiyar ba za ta yi amfani ba an fahimta wasu malamai suka ce Allah ta'ala ya mai da dukiyar da su suka zama duwatsu dutse wani amfani zai musu to kun ga wannan din yafi tsanani kai ne kake da dukiya dukiyar ta sa wanta gaba daya kaga zaka manta da dukiyar amma zaka ganta gaganan dai a gabanka amma an lalata dukiyar kullum kana gani amma kuma ba za ta yi maka amfani ba dukin da kaga wannan abu mai sai ciwon ya sake zuwa maka to itmis al-amwali ka canja musu fasalin dukiyar su ga dukiyar suna gani a zahiri amma sun baci ba za su yi musu amfani ba washdul ala qulubihim ya Allah ka kekasar da zukatansu ka sanya zukatansu su zamanto kekasassu busassu sun bushe imani ba zai shiga ciki ba itba alaiha ij'alha qasiyatan matbu'atan la taqbalu al-haqqa wa la tanshari'u lil-iman ya Allah ka sanya zukatansu kekasassu an yi rufi a kansu ba za su karbi gaskiya ba kuma za su karbi imani an fahimta wannan addu'a ce mai tsanani ko ma'ana Allah ya hana su imani sai ce bala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawu al'azab al-alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi to da abubuwa ne manya-manya ƙwarai da gaske kunga anan fala yu'minu hatta yarawu al'azab al-alim washdud ala qulubi karibi zukatansu kasu imani kunga anan annabi Musa alaihi salam yana addu'a ne su mutu akan me akan me akan kafirci kuma asali kuma manufar da'awar annabawa mace ce su musulunta komai dadewar dadewan kafiri akan kafirci manufar annabi ita ce me ya musulunta amma ana annabi Musa alaihi salam yana roƙon Allah Allah ya rufe musu zukatansu su mutu akan kafirci to shine malamai suka ce yayi wannan addu'ar ne bayan ya samu tabbacin cewa su dinnan ba za su yi imani ba an fahimta imamu shinkiti a cikin tafsiri ke cewa wazahiru annabi nuhu alaihi salam shi ma yayi wannan addu'a rabbi la tazir al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace wazahiru abin da ya bayyana anna nuhan wa musa annabi nuhu da annabi musa ma da'aw zalika addu'a basi wannan addu'a ba Allah ya hana su imani sun mutu akan kafirci ala qaumihima illa ba'da an alima sai da bayan sun sani suka san min Allah daga Allah annahum ashqiya'u fi ilmi Allah la yu'minuna abadan sai da suka samu tabbaci sani daga Allah Allah ya sanar da su wadannan ba za su yi imani ba tukunna suka yi wannan mummunan addu'a a kansu annabi nuhu ai Allah ya ambata cikin alqur'ani wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wa ma amana mahu illa qalil wannan dan kadan da suka yi imani nan daga nan kuma wasu ba za su yi imani ba to shi wannan shi ya bashi dama yayi mummunan addu'a akan su haka annabi Musa suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bi mu'mini an fahimta to shi yasa annabi Musa alaihi salam yayi wannan addu'a amma an ba haka ba kafiri wanda baka san karshen sa ba ana fahimta ba za ka yi addu'a ka ce Allah ya sa ya mutu akan kafirci ba domin wannan ya saba manufar shari'a kai ba annabi bane sai daga ce in ya laifi sai ka ce Allah ya hukunta shi da dabban da yake kuma Allah ya saukar masa da wata azaba saboda zalunci da yake ko ka ce Allah ya halaka shi in ya zalunce ka ko ba haka ba amma ka ce ya Allah kada wannan kafirin ya mutu Allah ka illa ka sa shi ya mutu akan kafirci to ne babu alkhairi a ciki babu alkhairi a ciki sai malamai suka ce annabi Musa alaihi salam kafin yayi addu'a sai da yace ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيله قابن ادعوا سيدا يبدي سبب الدعوة باكاي تي كويتي يا الله اتمس على اموالهم واشدد على قلوبهم سيدا يبدي دليلي ام فهمت saboda haka sai wannan ana fahimtar cewa idan mutum zai yi addu'a musamman umuna addu'a ce akan wasu kuma yana da haƙƙi yi wannan addu'ar to za a fahimci cewa ya fadi sababin kace ya Allah bawanka wani ya Allah ya zalunce ni ya yi min kaza da kaza ya Allah saboda haka ka hukunta shi da hukuncin da ya dace da shi an fahimta ka fadi dalilin da yasa za ka yi addu'ar إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله كما وانا كمان لما كي بياني أنا فهمت حتى لن أمفاني للدوكيا وجن كوشة وهي الله سبحانه وتعالى سوكا فري سيني أمفاني للدوكيا فرعون لجماعة سا سيني أمفاني للدوكيا دعا الله تعالى يباسو وجن هنا متعني أديني الله to wannan babban labiri ko da musulmi kake idan Allah ta'ala ya baka dukiya baka sarrafa dukiyar nan ta hanyar da ta dace ba kai amfani da wannan dukiya wajen sabon Allah kai butulci wannan zai zama baturun ni'ima ka butu kai butulci baka gode wa Allah subhanahu wata'ala ba wani bai da abin da zai ci ya sha a gidan shi bawan Allah salihi ne da safi yana karatun Qur'ani ya sallar lokaci biyar a masallaci amma abin da zai ci a gidansa babu abin da zai sha a gidansa babu kai Allah ya tara maka miliyoyi ya baka miliyoyi ba ba maganar ci ake ba ba maganar sha ake ba ba maganar gurin kwanciya ake ba dukiyar ta yi maka yawa ka rasa ma ya za ka yi da ita to a wannan yanayin ka dauki dukiyar ka je ka saba wa Allah ka je ka yi zina ka je ka yi fasikanci ka je ka sha giya ka je ka yi luwadi da wannan dukiyar da Allah ya baka wani ya bi ka imani ya bi ka tsoron Allah abin da zai ci zai sha ba amma kai Allah ya baka wannan dama ka je ka saba wa Allah dan me ka ba godiya ga Allah subhanahu wataala kuma da farko ne za a tambaye ka ina ka samu wannan dukiyar kuma ta yaya ka kashe sai an tambaye ka wannan an yi maka wannan tambaya saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya hore masa dukiya to dukiyar nan fitna ce innama amwalukum wa auladukum fitna jarraba ta Allah jarrabe ta yi ka ci jarrabawa ta yi ka fadi da yawa daga cikin mutane da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa inna Allah ja'ala fitnata ummati fil mal dukiyar nan ta zama ta fitina to kowa tunanin sa a samu dukiyar nan kawai amma bala'in da dukiyar za ta jawo maka mutane masa tunanin wannan da shi yasa in za ka roki dukiya ka ce ya Allah ka bani dukiya ta halal ya Allah ka bani dukiya mai amfani mai albarka amma da yawa daga tutaye a ce wasu mecece yanzu ya Allah ka bani arziki ya Allah ka bani arziki ya Allah ka bani arziki ko ta yaya saboda haka sai dukiyar ya samu dukiyar ta zamanto fitina da bala'i a gare shi to Allah subhanahu wataala ya ba mu dukiya ta halal ya ba mu dukiya ta halal wanda za ta amfane mu duniya mu da lahirar mu wanda ba za ta zamanto fitina a gare mu ba ya Allah subhanahu wataala ya raba mu da talauci Allah ya raba mu الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك التقوى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.